الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata biyar ga watan sha'aban hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1443 wanda ya dace ma 8 ga watan 3 shekara ta 2022 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Lum'atu li itiqadi al-hadi ila sabili rashad na Sheikhul Imam Abu Muhammad Muwaffaquddin Abdullahi ibn Ahmad ibn Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am sai ka daga muryarka wai misali wanda aka ɗauke masa fitina ta kabari shin ana da tabbacin cewa ɗan aljanna ne sanin tabbacin ɗan aljanna ya takaita ta hanya daya shine hanya ta wahayi an gane ku Allah ya faɗa a cikin alqur'anin sa ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari cewa ainihin wani dan aljanna ne kamar yadda daga cikin sahabbai sun wuce a lissafa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada shaidar cewa ƴan aljanna ne wanda na daga cikin su waɗannan 10 wanda a lokaci guda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zanu su kamar yadda hadisi na cikin sunan Tirmidhi manzon Allah ya ce Abu Bakar fil janna Umar fil janna Usman fil janna Ali fil janna Talha fil janna Sa'd fil janna Sa'id fil janna Abu Ubaida fil janna ko kuma kafin haka abdumannan Abdurrahman ibn Auf fil janna sannan Sa'id wa Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah shima fil janna kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zanu su Abu Bakar Umar Usman Ali Talha Az-Zubair ibn al-Awwam Sa'd ibn Abi Waqqas Sa'id ibn Zaid Abdurrahman ibn Auf Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah haka hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada lanyal jannara man bay'a tahta shajara manzo Allah yace duk wanda yayi mubay'a da ni karkashin wannan itaciya manzo Allah yace ba zai shiga wuta har abada su ko wajen 1400 ne su ne ake kira ahlul bay'ati ridwan to haka waɗanda suka halarci yakin Badar su ma wannan tabbas ɗan aljanna domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada ga Umar lokacin da ya nemi a bashi izinin ya sare ma Hadim ibn Abi Balta'a wuya a sababin ya tona asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yace Umar baka san da cewa Allah ya tsinkaya waɗanda suka halarci yakin Badar da jin kansa yace da su i'malu ma shi itun faqad ghafartu lakum ko aikata duk abin da kuka so Ubangiji ta'ala yace na gafarta muku. To haka sun wuce a lissafa sanin tabbacin dan aljanna ya takaita ne ta hanyar wahayi, sai dai mutumin da ya samu kyakkyawar ya samu alama daga cikin alamomi na kyakkyawan karshe to ana kyautata masa zaton samun rahama ta Ubangiji subhanahu wataala. Amma yadda ya tabbata a sunna, duk wanda Allah ya masa rasuwa daren Juma'a ko kuma ranar Juma'a to Allah ya amintar da shi game da fitina ta kabari, an dauke masa tambayoyin da ake ma bawa. Dan haka wannan alama ce daga cikin alamomi na kyakkyawan karshe. Su kuma alamomi na kyakkyawan karshe akalla alama kusan 18 wanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa a cikin littafin sa Ahkamul Janaiz ya jero su da dalilan da suke tabbatar da duk wanda Allah ya masa dace da ɗaya daga cikin waɗannan alamomi to tabbas ya samu alama ta kyakkyawan karshe, ana kyautata masa jin kan Allah subhanahu wataala. Amma mu ce wani dan aljanna ne, to wannan karin tsaye ne ga Ubangiji subhanahu wataala. An gane ku, dole sai ta hanyar wahayi kana da nassi na alqur'ani ko hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don daga sahabin da ake kiran shi Kirkira wanda yana kalkashin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake daukan dawainiyar su, an fita fagen daga ya nuna bajinta da jarunta can, sahabbai sai suka ganshi a cikin jini an gama da shi, sai suke cewa wani ya huta, wani ya huta ya samu shahada. Manzon Allah sai yake cewa kalla, yace wallahi ko daya. Manzon Allah yace tabbas na ganshi a cikin wuta yana juyawa yana kunuwa da wuta a sababin wata abaya da ya kore. Ana zuwa ana bincika kayan shi sai aka samu abaya riga ce daga cikin ganima ta yaki ya kore kafin a raba. To kaga wanda aka kashe a fagen daga alama ce daga cikin alamomi na kyakkyawan karshe, amma su suna shaidar cewa wani ya huta wani ya samu shahada. Manzon Allah yace ba haka bane, yace wallahi tabbas na ganshi a cikin wuta a sababin abaya da ya koye riga ce ya dauka ya koye kafin a tattara ganima a raba. Dan haka naka ce wani dan aljanna ne dan ya samu wata alama daga cikin alamomin kyakkyawan karshe, wannan karin tsaye ne ga Ubangiji subhanahu wataala. Kawai illa wani muna kyautata masa zato na samun rahama ta Ubangiji subhanahu wataala. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun tsaya daidai gabar da malam ke fada bayan ya fada wa azabul qabri wa na'imuhu haqqun, cewa yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa azabul qabri da ni'ima ta kabari, wannan gaskiya ce kasantacciya daga Allah subhanahu wa ta'ala, tabbas ne. An gane ku, waɗannan abubuwa biyu, azaba ta kabari da ni'ima ta kabari, malam yace tabbas ne sai yace wa qadista azan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama minhu tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nemi tsari da kariya da ubangijinsa game da azaba ta kabari wa amara bihi fi kulli salati kuma ya umarci muminai cewa su nemi tsari da kariya da ubangijinsu game da azaba ta kabari a kowace sallah wanda bayani ya gabata nassi na alqur'ani ya wuce a lissafa wanda ke tabbatar da cewa azaba ta kabari tabbas ce kamar yadda bayani ya gabata daga cikin dalilan da suke tabbatar da azaba ta kabari fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab النار يؤرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وبنجي تعالى كيف داتي ومونر عذابا وتتاسو كغ فرعون دم بيانسا شيني درمير واد وبنجي سبحانه وتعالى ييمسو أتكين تيكو لوكا چند سك بيو النبي موسى عليه السلام دي جماعة Allah ya tsiratar da Annabi Musa da jama'arsa ya halakar da Fir'auna da rundunarsa wannan ita ce mummunar azaba wadda ta sauka ga Fir'aun wato da mabiyansa sai Ubangiji ta'ala ya ce annaru yu'raduna 'alaiha an gane ku kenan bayan dirmiya wata mummunar azaba ta sauka ga Fir'auna da shi da mabiyansa wace azaba ce sai ya ce annaru yu'raduna 'alaiha ubangiji ta'ala yace wuta ce ake bujuro da su akanta ana babbaka su guduwan wa ashiya safe da yamma sai yace wa yawma taqumu sa'a ayinin da kiyama ke tabbata ubangiji ta'ala zai fada ga mala'ikunsa adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab Fir'auna da mabiyansa Ubangiji ta'ala ya ce ku shigar da su mafi tsananin azaba to kaga wannan wuta da ake bujuro da su akanta ana babbaka su safe da yamma azaba ce ta kabari azaba ce ta kabari tun ran da Allah ya halakar da su suka hadu da wannan azaba kuma ba za ta yanke ba sai in kiyama ta yi kiyama tana tabbata kuma za a tura su azaba cikin azaba wadda take mafi tsanani to dan haka daga cikin ayoyi na alqur'ani wadanda suke tabbatar da azaba ta kabari wannan aya tana daga cikin jagaba haka fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiquna wa min ahli al-madina maradu 'ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn thumma yuraduna ila 'adhabin 'azim daga cikin hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda bayani ya gabata hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin wata garka ta Banu Najjar akan wata alfadararsa alfadarar da ta ji wani ƙara ta zabura kadan ta kado manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fito a furgice sai yake fada ga jama'a yake cewa laula Allah tadafalu lada'utullaha ta'ala an yusmi'akum min azabil qabri ma asma'ani aw kama qala manzo Allah yace wallahi in ba dan kar aje ku kasa binne junanku ma'ana dan uwanku ya mutu ku kasa kai shi ku binne manzo Allah yace wallahi da na roki ubangiji na ya jiyar da ku azabar kabari irin yadda ya jiyar da ni to kaga wannan nassi ne a tabbace wanda ke nuna cewa azabul kabari tabbas ce Allah ya jiyar da manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, kuma in ba dan jin tsoron kar a je mu furgita mu razana ƴan uwan mu su mutu mu kasa zuwa mirami mu binne su, manzon Allah ya ce wallahi da na roki Allah ya jiyar da kamar yadda ya jiyar da haka. Hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda da yake fada cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce da wasu kaburra guda biyu, manzon Allah sai ya ce waɗanda suke cikin kaburran nan ana azabtar da su, amma ba a azabtar da su a sababin wani abu wanda yake mai girma, sai ya ce bala innahu lakabir, manzon Allah ya ce bari dai lamari ne mai girma a gun Allah, su a gun su ne lamarin bai taka karaya karya, amma abun Ubangiji subhanahu wa ta'ala lamari ne mai girma. Manzo Allah sai yake cewa amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namima, sanade ɗaya daga cikin su kai kawo yake game da gutsuru-tsoma annamimanci tsakanin jama'a, ya dauki zancen wane ya kai ma wane domin ya hada fitina tsakanin su, shine sana'ar shi, shine sababin abin da ya janyo masa wannan bala'i da musiba na azaba ta kabari. Sai ya ce wa ammal akhar, sanade shi dayan, manzo Allah ya ce fa kana la yastabri'u min baulihi, kamar yadda yake cikin wata riwaya ko kuma la yastanzihu min al-bauli, ma'ana ya kasance baya nisanta kansa game da bauli, in yana bauli yakan bar bauli yana taba jikinsa, shine sababin abin da ya janyo masa azaba ta kabari. To a takaice ne wannan nassi ne wanda shi ma yana daga cikin dalilan da suke tabbatar mana da cewa azaba ta kabari tabbas ne, haka kuma ni'ima ta kabari tabbas ne, kamar yadda bayani ya gabata hadisin Al-Bara ibn Azib. To shine malam sai yake fada wa fitnatul qabri haqqun, malam yace fitina ta kabari wannan gaskiya ce. Me ake nihi da fitina ta kabari? Shine wato tambayoyin da ake ma bawa a jarraba imaninsa, a yi masa tambaya man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk, shine malam yace wa su'alu munkarin wa nakirin haqqun, wato tambaya ta munkar da nakir, malam yace tabbas ne mala'iku ne guda biyu waɗanda in aka binne bawa bayan jama'ar da suka binne shi sun juya baya sun tafi, waɗannan mala'iku sukan zo ma bawa su zaunar da shi su yi masa wannan tambayoyi. Tambaya ta farko a ce masa man rabbuk, wane ne Ubangijinka? Mumini Allah yakan masa dace ya bada amsa dacacciya. Ai masa tambaya ta biyu wa man nabiyuk, wane ne annabinka? Sai ya ce nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ai masa tambaya ta uku wa ma dinuka, menene addininka? Sai ya ce dini al-islamu, musulunci shine addini na, bani da wani addini in banda musulunci. A lokacin nan sai su ce masa lalle Ubangijinmu ya sanar da mu haka zaka ba mu wannan amsa, kamar yadda ka faɗa haka Ubangijinmu ya sanar da mu. Dan haka a lokacin nan sai su ce da shi koma ka kwanta kai bacci, irin bacci wanda yake na sabon ango, wanda ba mai falkar da shi daga baccinsa illa mafi soyuwar jama'a a gunsa, ita ce amarya. A lokacin nan manzon Allah yake faɗa sai a faɗa da kabarinsa iya ganinsa, sannan sai a buɗa masa ƙofa daga cikin ƙofofin aljanna, zai ringa shakar ƙanshinta da ni'imarta har izuwa yinin alkiyama. Aikinsa kyakkyawa da ya aikata a rayuwarsa ta duniya, Ubangiji ta'ala zai rikida wannan aiki sai ya koma mutum mai kyakkyawar fuska, mai kyakkyawar kama, mai daɗin ƙanshi, mai iya zance, ya zauna yana ɗebe masa kewa har izuwa yinin alkiyama. Kaga wannan ni'ima ce ta kabar, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin Al-Bara ibn Azib yayi wannan bayani mai tsawo. don haka shi wannan bada amsa da tacciya tun daga duniya mutun yake tanadar ta, duk wanda Allah ya masa dace a rayuwarsa ta duniya ya tabbata akan wannan tafarki mai kekke har mutuwa ta cin masa, to Ubangiji subhanahu wata'ala zai masa dace game da bada amsa mai dacewa. Allah ya tabbatar da mu game da bada wannan amsa mai dacewa. Za mu tashi kenan gaba ta gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى والبعث بعد الموت حق وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاسبهم الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير الصحائف وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو صبورا ويصلى سعيرا. Malam Allah ya ji kansa na fada wal ba'su ba'da al mauti haqqun. Malam yace tashi bayan mutuwa gaskiya ce, tabbatacciya, kasantacciya daga gun Allah subhanahu wa ta'ala. Shi lafazin al ba'as asali a Larabci yana zawwa da ma'anar al irsal, aikawa, kamar yadda Allah yake faɗa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu at-taghut, kamar yadda ya faɗa huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi al-aya, kuma yana zawwa bi ma'ana al-iqama, sai da abu da tabbatar da shi, kamar yadda Allah yake faɗa wa qala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika, ba'atha lakum taluta malika ay aqama lakum taluta malika. To amma ma'anar shi anan shine ma'ana tada bayi bayan sun mutu, sun rududdige, sun zama ƙasa, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai rayar da su ya dawo da su kamar yadda suke a farko. Shi yasa malamai suka ce in aka ce alba'as a shar'ance shine suka ce ihya'un nasi wa ba'athuhum min quburihim yawmal qiyamati lilhisabi wal jaza, rayar da mutane da tada su a dawo da su kamar yadda suke a ranar kiyama domin hisabi da sakamako, ma'ana domin a bincika ayyukan su, a yi lissafi, a yi ƙididdiga, kuma kowa a sakauta masa da iya abin da ya dace na sakamako a wannan wuri. Wannan shine ma'anar alba'as, tashin kiyama kenan. To shi tashin kiyama dalilai sun wuce a lissafa, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bi da bayinsa a cikin Alkur'ani dalilai waɗanda suke a shar'ance a hankalce, waɗanda sun ishi mai hankali hujja akan cewa alkiyama tabbas ce, wanda dalilan da suka zo a cikin Alkur'ani waɗanda suke tabbatar da tashin alkiyama sun fi dalilan da suka zo a cikin sunna, wanda kuma galibin dalilai na Alkur'ani a hankalce ne Allah yake ba mu, dalili ne a shar'i al-aqali.
in dai kana da hankali, kana da tunani, kana da lura, to zaka yi imanin cewa alkiyama tabbas ce. Yana daga cikin dalilan da suka zo a cikin Alkur'ani wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake tabbatar mana da gaskiyar alkiyama shine rayar da ƙasa da Allah yake yi bayan bushewarta. Kamar yadda misali a irin wannan lokaci, lokacin rani, idan ka fita jiji zaka ga dawa a bushe yake kamas babu komai. To amma da zaran Allah ya saukar da ruwan sama zaka ga dawa ya rayu ya zamanto ya ɗauki tsanwa. Wannan dalili ne a hankalce wanda yake nuna Ubangiji ta'ala mai iya tada alkiyama ne ya sakauta ma kowa da irin abin da ya shuka a rayuwarsa. Kamar yadda yake faɗa a cikin suratu Fusilat, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat, sai yace innal ladhi ahyaaha la muhyil mauta. Al-aya, Ubangiji ta'ala yace zaka ga ƙasa, yana daga cikin dalilai masu nuna kadaitar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da girman kudurar shi akan kowa da komai, shine yace an yace zaka ga ƙasa khashi'atan, ma'ana tana bushe kamas. Ubangiji ta'ala yace fa idza anzalna 'alayha al-ma'a, idan muka saukar da ruwa akan ta, ihtazzat, Ubangiji ta'ala yace sai kaga ta motsa, warabat, sai kaga ta kumbura, tana tsatsagewa, tana fitar da abin da yake cikin ta na tsirrai. Sai yace innal ladhi ahyaaha, lalle Ubangijin da ya rayar da ƙasa bayan bushewarta, la muhyil mauta, tabbas mai rayar da matacci ne ayinin alkiyama. Haka in ka koma cikin suratul hajj, Ubangiji ta'ala na faɗa wataral arda hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat warabat wa anbatat min kulli zawjin bahij dhalika bi anna allaha huwa al-haqq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu 'ala kulli shay'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna allaha yab'athu man fil qubur. Ubangiji ta'ala yace wataral arda, ka kan ga ƙasa hamidatan, tana matacciya. Menene mutuwar ƙasa? Shine bushewa. Ubangiji ta'ala yace fa idza anzalna 'alayha al-ma'a, idan muka saukar da ruwa akan ta, ihtazzat, Ubangiji ta'ala yace sai kaga ta motsa, warabat, wato ta kumbura, tana tsatsagewa, tsirrai suna fitowa. Shine yace wa ambata min kulli zawjin bahij, zaka ga ta tsirar da dukkan wani dangi na icce wanda yake mai kayatarwa. Sai yace zalika, wannan lamari, bi anna allaha huwa al-haq, dan ku tabbata Ubangijin ku shine gaskiya, Allah shine sarki al-haq wanda yake ma'abucin gaskiya. Wa annahu yuhyi al-mauta, kuma dan ku tabbatar da cewa shine kirayar da matacci a yinin alkiyama. Wa annahu ala kulli shay'in qadir, kuma dan ku tabbata shi mai iko ne akan komai, ba wani abu da yake gagarar shi a sama ko a ƙasa. Wa anna sa'ata, kuma dan ku tabbata ita alkiyama atiyatun, mai zawwa ce, la rayba fiha, babu kokonto game da zawwarta. Wa anna allaha yab'athu man fil qubur, kuma dan ku tabbata Ubangiji subhanahu wa ta'ala mai tayar da waɗanda suke cikin kaburbura ne, waɗanda suka mutu suka riddige suka zama ƙasa, Ubangiji ta'ala zai dawo da su kamar yadda suke. To kaga wannan dalili ne a shar'anci a hankalci. Duk mutumin da ya fita dokar daji a yanzu ya ga yadda dawa yake a bushe, to sai je a lokacin damuna sai ya ga canji, ya tabbata lalle Ubangijin da ya rayar da wannan ƙasa bayan bushewarta ashe mai iko ne akan ta da alkiyama, ya dawo da bayansa bayan sun riddige sun zama ƙasa. Dan haka masu inkarin alkiyama, Ubangiji ta'ala su a iya tunaninsu, yaya za a yi a ce bayan mutum ya mutu ya riddige ya zama ƙasa, a ce kuma an dawo da shi kamar yadda suke yake? Suka ce wannan abu ne wanda yake akwai wahala, akwai wahala. suka ce ya su wasiyar da ba wata kasar an kwasa an yi kudu da ita wata an yi gabas wata an yi yamma to yaya za a yi kuma a ce wai an tattara shi an dawo da shi kamar yadda yake shine ubangiji ta'ala ya maida musu raddi yace kada alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafir tabbas mun san abin da kasa ta cinye na gangan jikinsu ubangiji ta'ala yace domin a gunmu akwai littafi wanda yake mai kiyaye duk abin da aka tabbatar a cikin shi shine Allahul Mahfuz babu wani abu da yake tozarta sannan wani lokaci a cikin alqur'ani ubangiji ta'ala ya zo da dalilai wanda dalilin da yake nuna cewa wanda yake da iko akan farar da abu a farko a babu shi to ai mai iko ne akan dawowa da shi bayan ya rududdige ya zama babu shi duk wanda ya kage abu a farko a babu shi ya zo da shi to ai sake shi abu ne mai sauki an gane ko kenan wannan min babi aula wanda asali abin nan babu shi to amma shi ya kirkiri abin ya kage shi ya zo da shi to bayan abin ya rududdige ya lalace dawowa da shi zai zame masa wahala kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada a cikin suratu yasin ga wanda yake musan alkiyama an gane ko ubangiji ta'ala yake cewa wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra wa huwa bi kulli khalqin alim ubangiji ta'ala yace wato wa daraba lana masalan dan adam ubangiji ta'ala yace ya buga mana misali wani dan adam kin shine wanda ya kafirce ma ubangijinsa wanasi ya khalqa ya manta da tushen halittar shi asalin halittar shi ya manta da ita kala wai sai ya fada sai ya ce man yuhyi al-idhama wane ne zai iya rayar da kasusuwa wahiya ramim halin suna rududdige ma'ana sun rududdige sun zama kasa wane ne zai iya rayar da waɗannan kasusuwa ya dawo da su kamar yadda suke man yuhyi al-idhama wahiya ramim ubangiji ta'ala ya maida masa martani kai tsaye ya ce qul yuhyi allazi ansha'aha awwal marra ce da shi ubangijin da ya farar da wannan kasusuwa a farkon karo a babu su ya halicce su shine zai rayar da su bayan sun rududdige sun zama kasa wa huwa bi kulli khalqin alim kuma shi masani ne game da duk abin da ya halitta babu wani abu da yake koyuwa gare shi ya san komai ya san kowa kuma ya kididdige kowa da komai babu wani abu da yake tozarta a gunsa to kaga wannan dalili ne a hankalci dalili ne a shar'ance a hankalci idan ka tsaya kai nazari a hankalin da Allah ya baka da tunanin da Allah ya baka cewa duk wanda ya faru abu a farko to sake shi ba wani abu bane ba mai wahala ba wani abu bane ba na kai ruwa rana tare da cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya faɗa a cikin suratul rum wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi sai ya ce wa huwa allazi yabda'u al-khalqa shine ubangijin da yake farar halitta a farko thumma yu'iduhu kuma shine yake dawowa da ita bayan ta rududdige ta zama kasa wa huwa ahwanu alayhi dawowar shi ne mafi sauki gare shi kenan wannan a iya tunaninmu amma agun Allah subhanahu wa ta'ala da farar da halitta da sake ta wannan duka ba su da bambanci amma mu a tunaninmu duk wanda ya kage abu a farko to sake shi abu ne mai sauki a gunsa an gane ko sake shi abu ne mai sauki a gunsa amma tare da cewa agun Allah subhanahu wa ta'ala ba bambanci yanzu misali duk maginin da ya gina gida idan aka rushe wannan gida sake wannan gida abu ne mai sauki a gunshi an gane ko baturen da ya kera mota idan wannan mota aka narkar da ita sake ta abu ne mai sauki a gunsa. To amma gun Allah subhanahu wa ta'ala ba bambanci fara abu da sake shi wannan duk ɗaya, kamar yadda ya faɗa ma khalqukum wala ba'athukum illa ka nafsin wahida. Ubangiji ta'ala ya ce halittarku da tada ku bayan mutuwarku gaba ɗaya a gun Allah subhanahu wa ta'ala bai zamanto ba illa ka nafsin wahida, face kamar halittar rai ɗaya ne dukkan waɗannan halittu gaba ɗaya, halittarsu da sake su wannan duka abun Allah subhanahu wa ta'ala tamkar rai da yace. Kaga yanzu misali walillahi almasalul a'la, idan aka ce da Bature mota 1000 ake so, wannan mota 1000 da ake so ya kera lokaci zai bada mai tsawo, an gane ko? Kera mota 1000 bai ya zamantowa tamkar kera mota 1. To amma gun Allah subhanahu wa ta'ala halittar halittu gaba daya da tada su bayan mutuwa dukkan su wannan tamkar wato rai ɗaya ne, kamar domin lamarin sa ya faɗa wa ma amruna illa wahidatun kalimihim bil basar, lamarin mu idan muka yi nihin samar da wani abu ko rasar da shi Ubangiji ta'ala yace bai zamanto ba illa kalimihim bil basar, face tamkar kyautawar ido ne, tamkar kyautawar ido ne. Dan haka dukkan halittun nan da kake gani Allah ya samar da su ne ta hanyar kunfa ya kunu, cewa ku kasance take yanke sai su kasance daidai da nihin Allah subhanahu wa ta'ala. To haka shi ma lamarin alkiyama rayar da matacci ya ma fi kyautawar ido gaggawa, kamar yadda ya faɗa a cikin suratul Nahl, wa ma amru sa'ati illa kalamihi albasari aw huwa aqrab. Ubangiji ta'ala ya ce lamarin alkiyama bai zamanto ba face kamar kyautawar ido ne, balma ya fi kyautawar ido gaggawa. Dukkan halittun nan tun farkon duniya har ƙarshenta a cikin abin da ya fi kyautawar ido gaggawa Ubangiji ta'ala zai rayar da kowa da komai. To dan haka wannan shi ma dalili ne a shar'ance a hankalce. Duk wanda yake da iko akan samar da abu a farko, to ai mai iko ne akan sake shi. Sannan daga cikin dalilai na Alkur'ani, Ubangiji ta'ala ya bi hanya da mu ta halittar abu wanda yake babba mai girma, dalili ne wanda yake nuni zuwa iko akan halittar abu wanda yake dan ƙarami. Duk wanda yake da iko akan halittar wani abu wanda yake mai girma, to ai wannan mai iko ne akan halittar abu wanda yake karami wanda bai kaiye shi ba. Walillahi almasalul a'la, yanzu ka dauka yanzu Baturen da ya kera katir wannan dangaro katirfila, shin kera keke ya zame masa wahala? Misali wanda ya Baturen da ya kera jirgi, yanzu kera mota ko babur ya zame masa aiki? To kaga wannan dalili ne a shar'ance a hankalce, duk wanda yake da iko akan halittar wani abu wanda yake mai girma kenan yana da iko akan halittar abu wanda yake ƙarami, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aktharan nasi la ya'lam. Ubangiji ta'ala yace lalle halittar samai da ƙasai shine mafi girma game da halittar mutane, sai dai mafi yawan mutane ba su san da haka ba. Ka kalli wannan sama yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ta ya kyautata halittar ta kuma ya kawatar da ita da manya-manyan halittu, rana da wata da taurari. Ka kalli ƙasa yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ta da girmanta da fadinta ya shimfiɗa ta, ya kange ta da wasu duwatsu, ya keta ƙoramu a cikinta, ya fitar da itace. To kuma halittar ɗan adam za ta zame masa wani aiki? Dawo da ɗan adam bayan ya rudige ya zama ƙasa zai zame masa aiki? Kaga idan ka tsaya kai nazari ka kalli halittar ɗan adam, idan ka danganta ta ga halittar sama bata taka kara ta karya, bata kai komai ba, to kaga wannan dalili ne wanda yake nuna ubangijin da ya halicci wannan sammai ya halicci wannan kasai ashe mai iko ne akan rayar da matacci bayan mutuwarsa kamar yadda ce yake fada awalais yake fada أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم سيأتي بلا وهو الخلاق العليم يأتي ينزو أبنججن ديها لتسم ميدك السي تجرمن الناس شين ينزو بزمن توبمي إيكوني أكن يحالي تشكتن كتنس معنا يتاير لسوبا ينسمو تسنزم كسا سيأتي بلا قري مي إيكوني أكن هكا وهو الخلاق العليم domin shine mai matukar halitta shine mai matukar sani game da bayinsa haka in ka koma cikin suratul ahqaf ubangiji ta'ala na fada awalam yarau annallaha allazi khalaqas samawati wal arda walam ya'i bi khalqihi nabi qadirin ala an yuhyiya al mauta sai yace bala wa huwa ala kulli shay'in qadir shine yace awalam yarau masu musan alkiyama wai yanzu ba su san da cewa ba ubangijin da ya halicci sammai da kasai walam ya ayyabi khalqihinna kuma bi gajiya ba game da halittar sama da kasa ba su san da cewa ba mai iko ne ala an yuhyiyal mauta akan ya rayar da matacci bayan sun rududdige sun zama kasa sai ce bala innahu ala kulli shay'in qadir yace kwarai tabbas shi mai iko ne akan dukkan komai babu wani abu wanda yake gagarar shi to wannan dalili ne a hankalce a shar'ance a hankalce duk wanda yake da iko akan halittar wani abu wanda yake babba to abu ne mai sauki ya halicci karami wanda yake bai kayye shi ba Allah da ya halicci sammai da kasai mai iko ne akan ya dawo da halittar dan adam bayan ya zama kasa kamar yadda muka yi misali baturan da ya halicci ya kera jirgi to ai yana da ikon da zai iya kera keke ko ya kera babur ko ya kera mota saboda mota bata kai jirgi ba to haka yana daga cikin dalilan da suka zo a cikin alqur'ani waɗanda suke tabbatar mana da alkiyama shine wato idan muka kalli barci da muke yi wannan aya ce dalili ne wanda yake tabbatar da cewa tashi bayan mutuwa abu ne mai sauki abun Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma ubangiji ta'ala yake cewa Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha Ubangiji ta'ala shine yake karɓar rayukan bayinsa a lokacin mutuwarsa. Shi mala'ika wakili ne na Allah. Allah ne ya wakilta shi game da karɓar rayuka na bayi, amma a hakika Allah shine yake karɓar rayuka. Sai yace wallati lam tamut fi manamiha. Haka wadda bata mutu ba, wadda take cikin bacci, Allah shine yake zare ran ya rike. Kawai sai dai kaga mutun yana dumfasawa amma bai san komai ba. Sai yace fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta ran da Allah ya hukunta mata mutuwa daga bacci sai Allah ya rike sai kaje an ce fa daga kwanci shikenan an zo an daddaba shuru fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta sai yace wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma wata ran kuma sai Allah ya dawo da ita ya sake ta ta dawo jikin mai ita zuwa lokaci wanda yake abun ambato to kaga in ka kalli halitta ta bacci aya ce mai nuna cewa ubangiji subhanahu wataala yana da ikon ta da alkiyama saboda shi yake zare ran kuma shi yake dawo ma da mutun shi in zaka yi bacci in kai barci Allah shi yake zare ran ya rike shi sai dai kawai kana shedawa in ya ga dama ya rike shikenan mutun ya wuce daga bacci wanda kuma da sauran kwanuka in lokacin tashi yayi Allah sai ya dawo masa garan zuwa gangan jike shi to dan haka gangan jiki dan ya rududdige ya zama kasa Allah ya dawo da ran mutun ya dawo da halittar shi wannan abu ne mai sauki a gunsa haka kuma in muka kalli wasu kissosi a cikin alqur'ani wanda Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labarin wasu daga cikin bayinsa wanda Allah ya rayar da su bayan sun mutu ka dauki kissa ta ashabul kahf sai da suka yi shekara 309 suna barci Allah ya zarira kuma bayan haka Allah ya rayar da su wa kazalika ba'athnahum liyatasa'alu bainahum قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبستم har izuwa karshen kissa idan ka kalli kissa ta ashabul kahf zaka tabbatar da cewa Allah mai iko ne akan tada alkiyama kuma ka koma cikin suratul baqara da Allah yana kissanta mana wani bawa nashi wanda yana kan jaki ya wuce da wata alƙarya wanda Allah ya halakar da su sai yake mamaki yace anna yuhyi hazihi Allahu ba'da mautiha yaya za a yi Allah ya rayar da wannan alƙarya bayan mutuwarta Ubangiji subhanahu wata'ala take yake Allah yana sakwantawa Ubangiji ta'ala ya zarira kamar yadda yake santa mana auqal ladhi marra ala qaryatin wa hiya kawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu 100 amin thumma ba'atha qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista 100 amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna wanzur ila himarika wali naj'alaka ayatan linnas wanzur ila al'idhami kayfa nunshizuha thumma naqsuha lahaba falamma tabayyana lahu قال اعلم ان الله على كل شيء قدير وبنجي تعالى يجي اوكن الذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها وبنجي تعالى يجي اوكن الذي مر على قريه ko kuma kamar mutumin da ya wuce ga wata alƙarya wahiya khawiyatun ala urushiha halin ita alƙaryar wato tana sarayayya akan rihinta ma'ana Allah ya halakar da alƙaryar gaba daya sai yayi mamaki yace anna yuhyi hazihi Allahu ba'da mautiha yaya za a yi Allah ya rayar da wannan alƙarya bayan mutuwarta mi za a yi fa amatahu Allahu 100 amin Allah sai ya karbi rayuwarsa tsawon shekara 100 Allah ya zarira kuma ba'asa sannan Ubangiji ta'ala sai ya tada shi sai aka masa tambaya aka ce masa kam labista iya gwalgwadon zamani nawa ne wato ka zauna a wannan gu sai ya ce labistu yawman aw ba'da yawm ya ce na zauna ne tsawon yini daga hudowar rana zuwa faduwar ta aw ba'da yawm ko kuma sharin yini daga safi zuwa azhar ko kuma daga azhar zuwa faduwar rana Ubangiji ta'ala ya ce masa ballabista mi ata ali sani dai zaman ka anan tsawon shekara 100 ne Ubangiji ta'ala ya ce masa fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna kalli abincinka da abin shanka Ubangiji ta'ala ya ce lam yatasanna bai jirkita ba bai canza ba kudura ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala guzurin shi cin shi da shan shi tsawon shekara 100 amma bai canza ba kenan kaga idan kaga abinci yayi tsami to Allah ne yasa yayi tsami ba dabi'a bace ba an gane ko ba wata dabi'a bace komai a hannun Allah yake shi yake juya komai sai yace wanzur ilahi marika kalli jakinka Ubangiji ta'ala yace wali naj'alaka ayatan linnas dan mu maida kaka zamanto aya ce ga mutane su yi imanin cewa alkiyama tambas tabbas ce sai yace wanzur ilal izami kayfa nunshizuha kalli kasusuwan na jakin naka yadda za mu tada su mu rayar da su mu maida shi kamar yadda yake a gaban shi Allah ya rayar da jakin sun malaksu halahama kuma a gaban shi ya ga Allah ya tufatar da wannan kasusuwa tsoka da jini falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir lokacin da lamarin ya bayyana gare shi sai yace nayi sani na tabbata Ubangiji na mai iko ne akan komai babu wani abu da yake gagarar shi to kaga wannan kissa ce a cikin alqur'ani bayi ne waɗanda bayan sun mutu Ubangiji ta'ala kuma ya rayar da su dan ya tabbatar mana cewa shi mai iko ne akan tada alkiyama to dan haka dai a takaice dalilan suna da yawa shine anan malam yake ce mana wal ba'su ba'da al-mauti haqqun tashi bayan mutuwa malam yace gaskiya ce an gane ko wannan shine aqidar mabiyan annabawan Allah da manzanni mabiyan annabawan Allah da manzanni sun yi imani sun tabbatar da cewa tashin alkiyama akwai ta kuma wannan tashi na alkiyama zai kasance ne ga rai da jiki gaba daya wannan gangan jiki da karayu da shi shine Allah zai dawo maka da shi ran da karayu da shi shine Allah zai dawo maka da shi amma tare da cewa akwai jama'ar da su waɗanda ma wai su sun yi imani akwai alkiyamar su ne falasifa an gane ko wasu falasifa wanda akwai wanda ake ce musu falasifatul islam wato wai ƴan falsafa na musulunci wanda su a iya aqidar su tashin alkiyama rayuka ne za a tada amma ba tare da gangan jiki ba an gane ko rayuka ne za a tada ba tare da gangan jiki ba duk wani abu wanda yake na ni'ima ran shi ne zai dandana inna azaba ne ran ne zai dandana amma ta da gangan jiki su ba su yarda ba suna ganin ya ci karo da hankalinsu kuma su daman sun tafi a aqidar su rai har abada tana nan rai shi baya karewa an gane ko rai in yayi da'a a rayuwarsa ta duniya shine zai ji dadi wanda kuma ya kangare ma ubangiji kuma shine zai ji azaba ran amma gangan jiki an riga an kare da shi maganar a ce an tada gangan jiki su a wannan shi ba su yarda ba da shi wai wanda suka yarda akwai alkiyama kin daga cikin falasifa a tashin wai rai ne kadai amma gangan jiki shi ba maganar shi to shi ko in ka koma alqur'ani da sunna abinda suka tabbatar da rai da gangan jiki su ne alkiyama za a tada alkiyama kamar yadda Allah ya faɗa qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz kamar yadda su masu inkarin alkiyama suka ce a iza mitina wa kunna turaban yanzu idan muka mutu muka ruddige muka zama ƙasa za a dawo da mu kamar yadda muke suka ce zalika raja'un bai wannan dawowa bayan mutuwa suka ce dawowa ce mai nisa in ma ta yiwu suka ce abu ne mai wahala ubangiji ta'ala sai ya ce kada alimna ma tanqusul ardu minhum tabbas mun sani abinda ƙasa ta tauye ta cinye na gangan jikinsu wa indana kitabun hafiz a gunmu akwai littafi mai kiyaye duk abinda aka tabbatar a cikin shi duk abinda ƙasa ta ci na jikin dan adam Allah yana sanar da shi duk inda aka yi da shi Allah zai hada shi da shi a ranar kiyama a cikin abin da ya fi kyautawar ido gaggawa kuma ƙasa a ga jikin dan adam akwai wani kashi wanda ake ce masa ajabu wannan ajabu zanab wanda ƙasa ba ta ce shi ƙasa ba ta ce shi ta nan Allah zai rayar da bayin shi gaba daya a yinin alkiyama kamar yadda hadisi ne sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine malam sai yake cewa wa zalika shi wannan tashi bayan mutuwa yana kasancewa hina yanfuku israfilu alaihi salamu fi suri lokacin da mala'ika israfilu ke yin busa a cikin kaho a lokacin nan gaba daya wato jama'a za su tashi shine yace fa idahum ubangiji ta'ala yace fa idahum sai ga maka su idan an yi wannan busa minal ajdafi daga cikin kaburra yansiluna suna fitowa da gaggawa ila rabbihim zuwa ga ubangijinsu domin yin hisabi ana yin wannan busa a cikin kaho take yanke zaka gani duk waɗanda suke cikin kaburra tun farkon duniya har zuwa ƙarshen ta zaka ga suna fitowa yadda ka san fara gaba ɗayansu za su fito wanda shi wannan mala'ika shine Allah ya wakilta game da busa kaho shine Israfilu alaihi salam wannan suna nashi ya tabbata a sunna an gane ko a cikin hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu tabbacin cewa mala'ikan da zai busa kaho sunan shi Israfil to daman shi Juril da Mika'il sunan su yazo a cikin Al-Qur'ani haka kuma yazo a cikin Sunna wanda kwata kwata bai zo ba a cikin Al-Qur'ani ko Sunna sai dai a cikin labarai na Isra'il wato shine Azrail da ake cewa mala'ikan mutuwa sunan shi Azrail wannan babu shi a Al-Qur'ani babu shi a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ikan mutuwa Allah ya ambace shi da sunan cewa malakul mauti kul yatawaffakum malakul mauti allazi wukila bikum to dan haka kuma shi wannan mala'ika wanda Allah ya wakilta game da busa kahu kamar yadda manzon Allah ya faɗa tuntuni ya kafa kahon a bakin sa kawai jira yake a bashi izinin busawa ya busa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kaifa an'am yace yaya zan saki game da rayuwa ta duniya in ringa walwala yace alhali mala'ikan da Allah ya wakilta game da busa kahu ya kafa bakin kahon ya kafa kahon a bakin sa yana jiran a bashi izinin busawa ya busa manzo Allah yace wace irin sakewa zan yi da rayuwar duniya to dan haka yana yin wannan busa kai tsiye dukkan waɗanda suke matacci tun farkon duniya har zuwa ƙarshen da za su rayu a cikin abin da yafi kyautawar ido gaggawa domin Allah ya faɗa ma kalkukum wala ba'athukum illa ka nafsin wahida wama amru sa'ati illa ka lamhil basari aw huwa aqrab shine yace fa idahum min al ajdas sai ga maka su daga cikin kaburra lafazin ajda jam'i ne na jadas idan aka ce jadasun bi ma'ana al qabr sai ga maka su daga cikin kaburra yansiluna suna fitowa da gaggawa ila rabbihim zuwa ga ubangijinsu to dangane da ita wannan busa da za a yi a cikin kaho malamai sun dan yi sabani wasu sun tafi akan cewa busa uku ce za a yi busa ta farko ta furgita da razana wanda dukkan halittun da suke cikin samai da kasai za su furgita za su razana sai dai wanda Allah ya so su kadai ne ba za su tada hankalinsu ba sune Allah zai amintar da su kamar yadda Allah ya faɗa wa yawma yunfaku fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atawhu dakhiri Ubangiji ta'ala yace rinin da ake busa a cikin kaho dukkan halittun da suke cikin samai da kasai gaba ɗayan su za su furgita su razana sai dai wanda Allah ya so suka ce busa ta biyu ita kuma idan aka yi ta dukkan halittun da suka rage waɗanda suke raye a duran ƙasa gaba ɗayan su za su mutu kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul zumar wa nufika fis suri fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah za a yi busa a cikin kaho idan aka yi wannan busa a yinin alkiyama Ubangiji ta'ala ya ce dukkan halittun da suke cikin samai da kasai gaba ɗayan su za su mutu sai dai wanda Allah ya so wanda Allah ya tofi kawai suka ce kenan busa ta biyu sannan busa ta uku ita kuma in aka yi ta gaba ɗayan kenan halittu za su rayu kamar yadda Allah ya faɗa fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum bisahira to amma a magana mafi rinjaye busa biyu ce za a yi busa ta farko idan aka yi ta halittu za su furgita za su razana furgicin da zai kai su zuwa mutuwa gaba daya an gane ko waɗanda suka rage suna rayi wanda kuma sun fi kowa sharri wanda su ne dama alkiyama za ta tabbata a kansu idan aka yi wannan busa to wannan busa za ta furgita su ta razana su razanin da zai kai su zuwa mutuwa gaba ɗaya duk wani wanda yake rayayye a cikin sama ko ƙasa gaba ɗaya sai ya mutu kamar yadda Allah ya faɗa wa nufika fi suri fa sai kaman fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah sannan sai a yi busa ta biyu ita kuma ta tashi kamar yadda ya faɗa thumma nufika fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzuru sannan sai a yi wata busa ta daban Ubangiji ta'ala yace sai ga maka bayi sun tashi sun tsaitsaya kowa ya ƙura dibi yana kallo ina za a yi da shi to wannan busa ta farko idan an yi ta dukkan halittun da suke sama da ƙasa sun mutu ba wani wanda ya rage illa mahaliccin kowa da kowa mahaliccin kowa da komai Ubangiji subhanahu wata'ala wanda rayayye ne rayuwar da ba ta da farko ba ta da ƙarshe rayuwa wanda take cikakka wanda gengedi ko bacci baya riskata kuma rayuwa ce wanda mutuwa kwata kwata ba ta riskata wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm shi kadai zai rage a lokacin nan Ubangiji subhanahu wata'ala sammai da ƙasai gaba ɗayan su Ubangiji ta'ala zai jinke su sama da duk abin da yake cikin ta na halittu Ubangiji ta'ala zai ya mutse ta ya jinke ta da hannunsa na dama ƙasa da abin da yake cikin ta na itace da tekuna da komai Ubangiji ta'ala zai jinke da hannunsa na hagu hannu wanda ya dace da girman sa gaba ɗayan su zai jijjiga su zai ce da su anal malik anal jabbar aina mulukul ard ni ne sarki mai cikakken mulki Ubangiji ta'ala zai faɗa aina mulukul ardi ina sarakunan duniya suke sannan Allah zai faɗa ya ce limanil mulkul yawm limanil mulkul yawm limanil mulkul yawm mulki nawa ne ne a yau sai Allah ya faɗa ya maimaita fala yujibuhu ahadun babu wani dide da ɗaya wanda zai bashi amsa wanda a ƙarshe fa yujibu nafsahu subhanahu wa ta'ala shi da kanshi zai amsa ma kansa sai ya ce lillahi alwahidil qahhar mulki na Ubangiji ne wanda yake makadaici mai rinjaye akan kowa da komai to bayan an yi wannan sannan kuma busa ta tashi ita ce za ta biyo baya a takaice dai magana mafi rinjaye busa biyu takce ake yi wato domin alkiyama shine malam sai ya ce wayuhu sharrun nasu za a tara mutane yawmal qiyamati a ranar qiyama hufatan wato suna marasa takalma an gane ku babu wani wanda zai zo da takalmi a wannan yini uratan suna tsiraitattu yadda mutum ya zo duniya haifuwar mahaifi yadda mahaifiyar shi ta haife shi to haka zai tashi uratan suna tsiraitattu babu tufafi gurla kuma suna ba su da sallatu yadda ka zo duniya daidai da sallatu ba ka da shi to haka za ka tashi a ranar kiyama buhuman suna wohintattu babu komai tare da su an gane ko yadda ɗa ya zo duniya babu komai tare da shi ba riga ba wando babu komai to haka mutum zai tashi a ranar kiyama duk wani abu da ka tara a rayuwarka ta duniya ka bar shi bayan bayanka yadda ka zo duniya haka zaka koma laqad ji'tu muna furada kama khalaqnakum awwal marra wa taraktu ma khawalnakum wara'a zuhurikum duk wani abin da muka baku Allah yace kun baro shi bayan bayanku yadda kuka zo duniya haka zaku dawo zuwa ga Ubangiji shine yace wayuhu sharrun nas za a tara mutane yawmal qiyamati a cikin yinin alkiyama kenan gaba ɗaya za a tattaro su a taro su zuwa gunda za a yi taron alkiyama kufatan suna tsiraita suna marasa takalma idan aka ce hafin mutumin da bashi da takalmi uratan suna tsiraitattu ba su da tufafi gurlan kuma ba su da sallatu buhuman kuma babu komai tare da su suna wohintattu haka kowa zai tashi a ranar kiyama wanda kuma ya tabbata a sunna cewa farkon wanda za a tufatar da shi a wannan yini shine annabi Ibrahim alaihi salam shine farkon wanda Allah subhanahu wata'ala zai masa tufafi a wannan yini to dan haka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan bayani na cewa mutane za su tashi a ranar kiyama ba su da takalma suna tsiraitattu ba riga ba wando haka kawai an gane ko yadda suka zo duniya haka za su tashi kuma gurla babu sallatu kowa babu komai tare da shi Aisha Allah ya kara mata yadda sai take cewa ya rasulullahi ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'd yanzu haka za a tashi kowa a zuraice maza da mata junan su yana kallon juna abin ya girmama akan ta ya daure mata kai maza Allah sai ya ce ya Aisha al-amru akbar wa ashaddu min an yahummuhum zalik maza Allah ya ce Aisha lamarin fa ya wuce a ce mutane sun himmantu junan su yana kallon juna in kaga ana kallon juna bala'i bi bala'i ba wal iyazu billahi amma in musiba tai musiba kowa ta kanshi yake yanzu misali ka dauka a wannan rayuwa ta mu ta duniya bangaren da Allah ya jarrabe su da girgizar kasa lokacin da kasa take girgiza gini yana rushewa mutane suna fitowa da gudu wani ya isa ya waiwaya ya kallo wani cewa gaya kaza yake ciki kowa ta kanshi yake to ina ga yinin alkiyama ginin da zaka ga sama ta dare mala'iku suna sauka ta rikida ta koma jajjawur kasan nan tana raurawa duk wani bala'i da musiba ya hadu wanda ba a taba gani irin shi ba yinin alkiyama ina mutum ina waiwayawa ya kallo wani dan haka shine yace wa yuhsharun nasu za a tara mutane yawmal kiyamati a ranar kiyama hufatan wato ba su da takalma uratan suna tsiraitattu gurula kuma ba su da sallatu buhuman suna wohintattu komai ba su da shi fa yaqifuna za su tsaya fimo kifil kiyama a inda za a yi tsayuwa ta alkiyama hatta ya shifa a fihim nabiyuna muhammadu sallallahu alaihi wasallam har akai lokacin da annabi mu annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wato zai nema musu ceto abun ubangiji subhanahu wa ta'ala domin rage hukunci shine ash-shafa'atul uzma kamar yadda karin bayani insha Allah zai zo a darasi na gaba dan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.